أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بارك أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوك وتن أزمن رمضان نوانا شكرا تدبو ديد تريهود لثلاثين دبقوي بيان هجر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتكن سورة مريم جي من كرنت آية تام سن دترى أما من أتكن بياني أتكن آية لوك أتكن يتمنى دول مكها قولا فإن أغنى أقوي بياني دا يكمات أتكن من دنكم ملاكا فمشيقا آية تبيو جي من كرنت فتر ألم ميتمنى آية تجيه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلفنا أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تو كما يدعي الله سبحانه وتعالى يأتي فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. wannan aya kamar yadda akai bayani jiya ta biyo bayan ayoyin da suke mana magana akan annabawa da masu hali irin nasu. an yi mana magana akan sayyidatina Maryam da danta annabi Isa. an yi mana magana akan annabi Ibrahim. an yi mana magana akan annabi Musa da kan annabi Isma'ila da annabi Idris. duka an ba mu kissoshinsu sai muka ji komai nasu abin kauna ne. wannan a ce innahu kana siddiqan nabiyya, wannan innahu kana sadiqal wa'adi. haka dai Allah ya dinga wasafa su ga cika alkawari, ga yawan gaskiya, ga juriya, ga dagewa wajen kira zuwa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. to sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun, sai waɗansu mutanen kawai waɗanda ba na ƙwarai ba suka biyo bayansu. adha'u salata, aikin farko suka tozarta sallah. wattaba'u shahawat, suka ɗunguma suka bi sha'awa-sha'awan duniya, ƙyale-ƙyalen duniya da abubuwan burgewa na duniya, babu ruwansu da maganar lahira ko abin da zai sa tsira daga lahira. to jiya mun yi magana meye ma'anar tozarta sallah. mun ga maganganun malamai kaman guda huɗu. waɗansu suka ce tozarta sallah shi ne barin yin sallar gaba ɗaya ba sa sallah. waɗansu suka ce a'a ba wannan ba ne, suna yin sallar sai dai ba a lokacin da shari'a ta ce a yi sallah ba, lokacin da suka ga dama. wasu suka ce a'a suna yin sallar akan lokaci sai dai ba sa zuwa masallaci ana jam'i da su. wasu suka ce a'a suna zuwa masallaci a yi jam'i da su kuma suna ainihin wato sun yarda da sallar amma sun batta ne a sun ba sa yi ne saboda ba su ma yadda Allah ya shar'anta sallah ba. wadancan suna ba sa yin sallar amma kasala ce ko warsan zuciya ko ragwanta, amma zuciyarsu ta yadda Allah ya shar'anta sallah. Kashi na biyu ba su ma yadda Allah ya shar'anta sallah ba. Kashi na uku sun yadda Allah ya shar'anta sallah sai dai ba ta yin ta akan lokacin da shari'a ta kayyade musu. Na ƙarshe waɗanda suna yin ta sun yadda kuma sallah shari'a ce, addini ne, amma ba sa zuwa masallaci a sallar jam'i da su. Mun karanta waɗannan bayanai jiya inda muka ce gaba ɗayan waɗannan hudun sun tozarta sallah, saboda manzon Allah da ya yi sallah ta yi sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah. Annabi ba ya yin sallah a gida shi kadai, jami'i yake zuwa a yi tare da shi, wanda duk da ya yi haka ba ya tozarta sallah. Sannan na biyu, duk mutumin da ya ce ba ya yin sallah kwata-kwata, ba ma sai an maka bayani cewa wannan ya tozarta sallah ko bai tozarta sallah ba, kai ma ka san ya tozarta sallah tunda ba ya yin ta. Wanda kuma shi gaba ɗaya ma ya ce shi bai ma yarda da sallah ba gaba ɗaya, kaga wannan tsantsan kafiri ne gaba ɗaya. Mutumin kuma da yake yin sallar a lokacin da ya ga dama, ya yi azhar lokacin da ya ga dama, ya yi isha, magariba, asuba da sauran salloli, kowace shi zai tsara wa kansa lokacin da yake so yi, ba lokacin da shari'a ta ce ayi ba. Duka waɗannan bambancinsu kawai laifin wani a cikinsu ya fi na wani. Wanda ya ƙare da sallar gaba ɗaya, kaga ya fi kowa laifi, ba za ka haɗa shi da wanda yana yin sallar bai zuwa da ya masallaci ba. Shi kuma wannan kaga ba za ka haɗa su da wanda shi gaba ɗaya baya yin sallar, amma ya yadda gaskiya ce, kawai yana da kasala ne ko ya ƙuruciya ko wani shirme, amma dai shi ya yadda da sallar sai dai baya yin ta. Kace duk waɗannan sun tozarta sallah, amma laifinsu na wani ya fi na wani girma. To sai magana akan fa khalafa min ba'dihim khalqun, sai waɗansu khalafun wato muyagun bayi suka biyo bayan waɗannan annabawa. To su waye waɗannan khalafun ɗin? Waɗansu malamai suka ce Yahudawa su ne suka biyo bayan waɗannan annabawa da aka gaya mana. An yi magana akan Maryam da annabi Isa, an yi magana akan annabi Ibrahim, an yi magana akan annabi Musa, an yi magana akan annabi binan Idris, an yi magana akan annabi Nuh, an yi magana akan annabi Idris da annabi Ismail. Su waye suka biyo bayan waɗannan a mabiya kafin wani annabin ya zo? Don duk lokacin da aka yi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo ba, saboda abin mazi ne. Fa khalafa ba a ce fa sayakhlifu min ba'dihim khalqun, khalafa fi'li ne mazi, yana magana akan abin da aka yi wanda ya riga ya wuce, wanda Turawa suke ce masa past, ya riga ya shuɗe, an riga an yi. To in ku an yi ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kenan ba al'ummar annabi ne aka samu wannan irin ɗabi'ar a cikinsu ba. Waɗanda suka gabata, wanda suka gabata ko su ne Yahudu da Nasara? Shi za waɗansu malamai suka ce Yahudawa, waɗansu suka ce Nasara, waɗansu suka ce Yahudu da Nasara, su ne Allah yake nufi a nan. To idan muka kalli asalin wanda ayar ta tinkara kai tsaye, ba shakka waɗancan ne, tunda tana magana akan abin da aka yi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma da'iman al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, idan muka samu wani daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hali irin na waɗancan, duka ko waɗansu daga cikin wannan halayen, ya zama na shi gashi a cikin al'ummar annabi yake amma bai yi da sallah ba, ko ya yarda da ita ba ya yi, ko baya zuwa ana jami'i da shi a masallaci, ko kuma yana yin ta yanda ya ga dama, duk waɗannan in mun samu to hukuncinsu ɗaya da waɗancan. Yanda waɗancan suka tozarta sallah suka bi sha'awa-sha'awan zuciyarsu shi ma ya yaka. Kuma ka lura, duk mutumin da kaga yana wulakanta sallah, za ka same shi baya kubuta daga siffar fasikanci. Abubuwa na shirme inda zai je inda Allah baya son a je, ko ya aikata abinda Allah baya son a aikata, in dai yana wulakanta sallah bayanta kwata-kwata ko bayanta a cikin jama'a, sai ka same shi cikin wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ya ce, irin waɗannan mutanen sai lokaci ya yi an samu suna saduwa da mata a cikin kwararo-kwararo a titi, da ya ga ɗan duhu-duhu, sai ainihin wato ya keɓance da mace ya kwanta da ita ainihin wakan titi. Wani ma a kasuwa zai shiga da ita rumfarsa ta kasuwa, na mutane su ɗauka ya shiga ko yana ɗan bacci ne, ashe yana tare da mace a cikin rumfa. Allah ya kiyaye mu. To a taƙaice, wannan shi ne ƙarshen bayanin da ya kamata mu yi dangane da abin nan. Amma maganar wanda ya bar waye yake kafirta, saboda malamai sun ce wannan in yi akan sallah, sun ce tariku salati kafirun, wanda ya bar sallah kafiri ne. To shi ne waɗansu malamai suka ce ba wai barin sallah ba, ko da bai bar sallah ba, amma yana barin abin da ba zai yi wa a yi sallah ba sai da shi. Yana yin sallah amma babu alwala. Wanda ya yi sallah babu alwala, mai ahrar ya ƙi faɗa a kansa, man salla bi ghairi wudu'in, me hukuncin sa? Fa huwa kafirun, yace, saboda kamar ya bar sallar ne ai, dan ba zai yi wa ai sallah ba alwala ba, ba tsarki, ba alwala, ba taimama yayi ba, kawai yazo ya sallah. Alwalar da aka ce sai da ita sallah za ta inganta yaki, won kai tsaye sai mai ihrar ya kafirta shi. Man salla bi ghairi wudu'in fa huwa kafirun, amidan ba ai da gangan, in mutum ya manta ne kaga wannan daban. To wannan shine dan bayanin da so a ce ya gabata kafin ainihin matsallaka aya ta gaba. Allah adar ma aya ta gaba, illa man taba, wannan shine rahama da ke cikin addinin musulunci. Komai girman laifinka, ko da ya kai shirka da Allah, kowane irin laifi ka aikata, muddin Allah ya baka ikon ka tuba, to ka hai. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Gaba daya kowane iri ne kai kake ganin girman zunubin shi mumini, girman wanda yawa laifin yake kalla ba girman zaifin ba, dan haka in yayi dan kankanin laifi ma sai kalle shi babba. To wannan shine rahmar addinin musulunci, illa man taba, ba a ce sai wanda aka ɗaukewa ba, kasan wani sai wasu ci ainihin ko bai tuba ba su za su ɗauke masa laifin. Wannan sun yaudare ka, duk wanda ya ce zai ɗauke maka laifi ba sai ka tuba ba, to ya jefa kansa da kai cikin matsala. Allah ya kiyaye. Illa man taba, sai fa wanda ya tuba daga ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan ko kuma dukkaninsu idan yana aikata su, wa amana, kuma ya yi imani na gaskiya, imanin da yake aikata shi a aikace, ba imani a baki kawai ba, ko ya ce imanin yana nan a goshi a zuciyarsa amma ba a ganin tasirinsa a mu'amalarsa ko maganganunsa ko ayyukansa. Wa amila salihan, kuma ya aikata aiki nagari. Aiki nagari a shari'ar musulunci shine aikin da ya cika sharuɗa guda uku. Aiki nagari ba zai karɓo, ba zai zama aiki nagari ba a musulunci sai ya cika sharuɗa guda uku. Sharadi na farko, shi mai aikin ya zama mumini ne, saboda kafiri in ya sallah za a karɓa, idan kafiri ya yi azumi za a karɓa, in ya je aikin hajji ba, duk abin da ya kafiri ya yi Allah ba zai karɓa ba, ba kuma zai bashi lada a lahira ba. Wa man yakfur bil imani faqad hadatha amaluhu, duk wanda ya kafirce wa imani gaba ɗayan aikinsa ya ɓaci. saboda ka shar'i na farko mai aikin ya zama mumini ne, shar'i na biyu ya zama na wannan aikin Allah ya shar'anta shi, shari'a ta zo da shi, kaman sallah, kaman azumi, kuma koda kaman aikin haji, kaman bin iyaye, kamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kaman yin salati gare shi, kaman zikiri, duka waɗannan ayyuka ne da Allah ya shar'anta mana su a cikin addinin musulunci. Sai sharadi na uku, ko da ka yi zikiri, to Allah ba zai mai da zikirinka amalan salihan ya baka lada ba, sai ka yi zikiri yadda manzon Allah ya koyar a yi zikiri, saboda ya zo ne ya wakilci Allah wajen koya mana yadda za a bi Allah. Ko da ka ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to sai ka yi koyi da yadda manzon Allah ya koyar a ƙaunace shi. Haka nan wajen yi masa salati, sai ka jira ya koya maka yadda ake masa salati. Haka nan sallah, dole ka yi yadda manzon Allah ya koyar in kana son zama amalan salihan kuma ka samu lada a kai. Yanzu a ce kai saboda kana son ka yi aiki da yawa don ka samu lada da yawa, ɗazun nan muka yi sallar la'asar, a maimakon hudun da muke kai sai ka ce haba ai hudu ta yi kaɗan, bari ka yi goma, ka sha wuyan banza. Me yasa? Kaga ka yi sallar da Allah ta'ala ya shar'anta, sai dai baka yi koyi da manzon Allah ba wajen yinta, shi ba goma ya yi ba. La'asar raka'a nawa ya yi? Hudu. To sai ka yi hudu sannan a ce ka yi sallah. In ka yi goma ko ka yi ashirin ko ka yi ɗari da sunan sallar la'asar, ka sha wuyan banza kuma wutar za ka in baka tuba ba. Kun gane? Saboda haka wannan sharuɗa guda uku, mai aiki ya zama mumini, aikin ya zama Allah ya shar'anta, kuma a kwaikwayi manzon Allah wajen aikata abin da Allah ya shar'anta. In kai gaban kanka kai wani aiki don neman kusanci da Allah, amma ba ka da dalilin Annabi ya tabbatar da wannan aiki ko ya koyar da wannan aiki a yadda kake yin sa, to kana da matsala. To waɗanda suka yi wannan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna, waɗannan za su shiga gidan aljanna. Wa la yuzlamuna shay'a, kuma ba za a zalunce su komai ba daga irin ayyukan da suka yi na alkhairi. Duk abin da ka san ka yi, ko da wanda ka yi wa ya ƙi faɗa ko ya ƙaryata ma ka yi masa, kana iya wa mutum aikin alkhairi, ce ƙarya ne, baka taɓa masa komai ba. Amma shi Allah ya san ka yi, ya sa mala'ikunsa su rubuta, to shi Allah ba zai zalunce ka ya hana ka lada a kan abin da ka riga ka yi ba. Da karka damu in ka yi aikin alkhairi, in duniya ba ta gani ba, in duniya ba ta faɗa ba, in duniya ba ta ji ba, muddin wanda ka yi dan shi ya ji ya gani, to ka tsallake faraɗi. Wala yuzlamuna shay'a, wato Allah ta'ala ya ce ba za a zalunce su da ainihin wato komai ba. Na'am.
Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil khair, innahu kana wa'duhu mas'iyan.
Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, can ya ce wa ulaika yadkhuluna aljanna, waɗanda suka yi wannan abubuwan, illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna aljanna, za su shiga aljannan nan. Kai ka ce an tambayi Allah wace aljanna za su shiga, sai ya ce jannatu adnin, ko jannati adnin, aljanna matabbata, aljanna ta dindindin adan, wadda take ba za a tashi daga ita zuwa wani guri ba, dindindin sun shiga kenan. Allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu, wannan aljannar da ar-rahmanu Allah mai rahama wa'ada 'ibadahu, ya bayansa na kwarai alƙawarin zai ba su, bil ghaibi, wato a lokacin da ba su ga aljanna ba, ba su ga Allah da ya musu alƙawarin aljanna ba, amma sun yadda da Allah, kuma sun yadda da alƙawarin da Allah ta'ala yayi. Saboda Allah subhanahu wata'ala wato baya ainihin abin nan, sai ya ce innahu, thumma bayyana anna wa'adahu ma'tiyun, kuma sai ya bayyana cewa innahu kana wa'aduhu ma'tiya, lalle shi ubangiji Allah subhanahu wata'ala alƙawarin da ya ɗauka wa kansa ya kasance alƙawari ne da za su ainihin wato je masa. Duk abin da Allah ya alƙawarin za ka samu, wallahi sai ya tsawaita lokacinka har zuwa lokacin da za ka cimma wannan abin. In ku a lahira ake samun abin, sai Allah ya baka ikon aikata abin da zai sa ka je ka cimma wannan abu. Saboda Allah ya riga ya alƙawari, kuma Allah ta'ala ya ce wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu, Allah bai saba alƙawari. A wani gurin Allah ta'ala ya ce innallaha la yukhliful mi'ad, Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawari. A wani gurin Allah ta'ala ya ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad, lalle kai Allah baka saba alƙawari. Wani guri Allah ta'ala ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafa'ula, in kana wa'du rabbina lamafa'ula. Duka waɗannan ayoyin suna nuna mana lalle in Allah ya dauki alƙawari to Allah bai sabawa. Wani gurin Allah ta'ala ce fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu ar-ridana shiba as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu, alƙawarin Allah tabbas ne, abin aiwatarwa ne. Matsalar ita ce shi Allah ya shar'anta wa kansa alƙawari, ba zai cika maka alƙawarin da ya yi maka ba sai ka cika masa alƙawarin da ka yi masa. Awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, in kuna son in cika muku alƙawarin da na yi muku, sharadi ku cika mun alƙawarin da kuka yi mun. Kaya Allah ya alƙawarin zai bawa wanda ya aiki iri kaza iri kaza iri kaza, zai bashi aljanna, zai yarda da shi, zai yafe masa kulakulansa. Kenan sharadin yarda da kai, sharadin baka aljanna, sharadin yafe maka kulakulanka, ka yi abin da Allah yake ba da aljanna, ka yi abin da yake yafe kulakulai da sauransu, to sai Allah ya cika maka alƙawarin da yi. Kar ka ɗauka wato kaman alƙawari ne irin wanda waɗansu daga cikin 'yan siyasa suke yi, ku yi kaza za mu yi muku kaza, ku yi kaza za mu yi muku kaza, ku zaɓe mu za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza, bayan an zaɓe su kuma waɗansu a samu ba sa cika alƙawari ɗin. Allah ba ruwansa irin wannan alƙawarin, an gane ko? Innahu kana wa'aduhu matiya, lalle shi Allah subhanahu wata'ala alƙawarinsa ainihin wato abin cikawa ne. Allah yana cewa a zalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun kana lahum jaza'an wa masira, alƙawarin aljanna wanda Allah ya yi wa muminai, Allah ka samu a cikinsu. To kun ga wannan Allah ne ya yi alƙawari, innahu kana wa'aduhu matiya, wato lalle shi alƙawarin Allah abin zakewa ne. Ma'ana shi Allah ta'ala annahum labudda an ya'tuna ma wa'idu bihi, dole ne sai sun jega abin da aka yi musu alƙawari, ba shi alƙawarin ne zai taho ba, su ne za su jaddada da alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ta hanyar cika sharadin wato amfana da wannan alƙawari da Allah ta'ala ya yi. Sai Allah ya ce
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
To yana daga cikin jin daɗin aljanna, la yasma'una fiha laghwan, duk wata yasasshiyar magana, duk wani ƙara mai tada hankali, duk wata ashar da batsa, kunnan 'yan aljanna ba zai ji ba. Duk wata magana mara amfani, yanzu misali kun ga waɗansu yara marasa ɗa'a suna nan kullum sai su ainihin su yi knock out, su dinga bubbugawa a unguwannin mutane, suna tada hankalin mutane. in an yi musu fada ko an kai karansu wajen iyayensu, watakila ko sun fi karfin iyayen ne ko kuma iyayen wato irin marasa kulawan nan ne, irin waɗannan abubuwa da kunnen ɗan adam baya son ya ji. Ko ka ji wani ya taho da sunan yana tallan magani, kana karatun alkur'ani ko ana sallah ko kuna maganganu ko kana waya, ya zo da katuwar lasbika ya ku buɗe ta ƙarshe wai tallan magani yake, da kayi masa magana ya ce neman abinci yake. Wani ma sai ka ga da an yi sallar asuba mutane suna son su karanta alkur'ani su yi azkar su ainihin wato yi istighfari su yi salatin annabi su yi abubuwan da zai masa amfani, sai su ga unguwannin mutane da katuwar lasbika yana ta taratsi, ka ji baka jin kunnanka. Duk waɗannan abubuwa ne marasa kyau. Ashe ka zauna gurin da ba za a iya rika ɗaga maka hankali da murya mara daɗi ba, ba za ka rika jin batsa ba, ba za ka rika jin ashar ba, ba za ka rika jin yasasshiyar magana ba, ashe wata babban ni'ima ce. Don haka Allah ta'ala ya ce la yasma'una fiha laghwan illa salama, wato wannan shi ne ake kira al-istisna'ul munqati, al-istisna'ul munqati, wato shi al-istisna'ul munqati shi abinda wato ake bukata yana da sharuɗa, duk lokacin da ya zamana istisna'i ya bayyana a cikin magana. Kun ga anan la yasma'una fiha laghwan illa salama, ko a wata ayar Allah ta'ala ya ce la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama, a wani gurin Allah ta'ala ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala, wani gurin Allah ta'ala ya ce la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, wani gurin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Duk waɗannan istisna'i ne, istisna'i kuma wato sharuɗa guda biyu dangane da ƴan uwana ɗaliban ilimi, za ka lura da su domin ka gane wannan wani irin istisna'i ne, munqati'i ne ko muttasili ne. Za mu yi bayanin menene istisna'i muttasili, menene istisna'i munqati'i. Wato ya zamana al-mustasna abinda aka togace din, in ya zama min jinsil mustasna minhu, kamar a ce ja'a at-tullabu illa zaidan, duk ɗalibai sun zo in banda zaidu, ɗalibai mutane ne ko ba mutane ba, zaidu mutum ne ko ba mutum ba, to kaga nan da abinda aka togace da wanda aka togace bai zo ba jinsin su ɗaya, to wannan istisna'i ne muttasili, saboda ainihin jinsin guda ɗaya ne. Ja'a al-qawmu illa amr, amr yana cikin mutane ko baya ciki, mutane mutane ne ko ba mutane ba, saboda haka al-mustasna wal mustasna minhu min jinsin wahid, idan ya zamana ba jinsin su ɗaya ba tsakanin abin da aka togace da wanda aka togato daga cikinsa, kamar a ce ja'a al-qawmu illa himaran, himar mutum ne, mutane sun zo sai jaki ne bai zo ba, to wannan istisna'i ne munqati'i. Ai ja'a al-qawmu lakinna al-himara ma ja'a, an gane ko? To wannan na farko kenan, ya zamana abinda aka togace baya jinsi ɗaya daga abin da aka togato daga cikinsa. Na biyu, kamar yanzu wancan da muka karanta, Allah ta'ala ya ce la yasma'una fiha laghwan illa me, to salam, kalmar salam laghwan ne, kalmar laghwu salam ce, kaga laghwu maganar gofi, salam aminci, kaga ba jinsi ɗaya bane ko? Saboda haka nan wannan shine istisna'i munqati'i, saboda ainihin wanda aka togace da abin da aka togato daga ciki ba jinsin su ɗaya ba, ba kamar yadda aka ce ja'al qaumu illa amrun ko illa zaidun, kun bayyanta? To saboda haka wannan istisna'i ne, la yasma'una fiha lagwan, ba za su rika jin yasasshiyar magana ba, lakin salaman, sai dai za su rika jin aminci. Allah ta'ala ya faɗa, Allah ya faɗa ta Al-Qur'ani, tahiyyatuhum fiha salam, kuma Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Shida Allah ma yake kiransa darus salam, darus salam saboda me? Saboda ainihin gida ne na aminci, kuma gaisuwar ƴan aljanna tsakaninsu salam, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kaga ko dan wannan ma zai kwadanta mana mu rika yiwa, mu rika yin musaba da sallama, dan karka je lahira baka iya sallama ba, in an magana kace how are you, eh kaga malaika kace how is how day, kaga shirme ya shigo. Shi zan nake cewa hatta mata ina son su fara training daga nan duniya, mata su fara training daga nan duniya, wato na iya zama da fiye da mace ɗaya ƙarƙashin miji ɗaya, shi ma mai matar ɗaya ya fara training daga nan duniya, saboda alahira ba mai mace ɗaya. Kuma duk matar da ta ce ita ba ta son kishiya, to sai dai ta ce ba ta son aljanna, saboda dole sai kin zauna da kishiya a aljanna. To ayin kika zauna da kishiya a nan, kin ga kin yi training ko? Da kin dan saba da zama da kishiya, abin ba zai zo miki kodan ba. Ya fara training mata, su ma maza masu ba ta daidai, Allah ya kiyaye mu da su, su ainihin wato duka abin nan. Ranar mako ɗaya ce, Allah ya gida. Kun gane ko? La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum, wato mu ƙarasa magana akan istisna'i. Sannan akwai abin da zai zo, istisna'i ne amma kuma jinsin ba ɗaya ba, jinsin ɗaya ne, an gane ko? Ya zamana amma kuma nafi ne da isbati, kamar misali a ce la yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula, la yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula, al-mautu na farko da al-mautu ta biyu jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya bane? To amma kuma ga istisna'in munkadi ne, saboda me? Saboda duk inda kaga an samu nafayi da isbati a cikin istisna'i, to istisna'in ya zama munkadi. Kun ga anan an kore da aka ce la yadukuna fiha al-maut, an kore ko ba a kore ba? Da aka ce illa al-mautat al-ula, an tabbatar ko ba a tabbatar ba? To ya zama istisna'i munkadi saboda ainihin wannan korewar da aka yi da kuma abin nan. Da Allah ta'ala ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, sai ya ce illa an takuna tijaratan, ai illa an yakuna al-akl akal tijara, ko an tariki tijara. Kun ga duk cin dukiya ne, mutum ya kwace maka kudi ya cinye, ya ci dukiyarka. Mutum ya sayar maka kaya ya samu riba daga cikinka, ya ci dukiya daga wajenka. Amma wannan haram, wannan halal, da haka aka inganta, aka tabbatar da na halal, aka kore na haram. To wannan korewa da tabbatarwar ya samar da istisna'i ainihin wato munkadi, saboda wannan bambancin da ainihin wato aka ji daga tsani. Sai Allah ta'ala ce wallahum rizquhum fiha, kuma duk ƴan aljanna Allah ka ba mu aljanna, suna da arzikinsu a cikin gidan aljanna. Yanzu da Allah ya ce maka arzikinka yana nan a cikin gidanka, ba sai ka je kasuwa ba, ba sai ka je noma ba, ba sai ka je kayi aiki a ofis ba, duk abin da kake faɗa kake nema na arziki ka zama hamshakin mai arziki na gani na fada yana nan a cikin gidanka ba sai ka fita ko ina ba. Daidai yake da a ce za ka iya arziki amma sai ka yi gwagwarmaya sai ka fito ka tafi dako, daga dako ka zama ainihin mai tsaron kanti, daga tsaron kanti ka zama mai kanti ɗan teburi har ka zama mai tsufa make da sauransu. Ka ga ba ɗaya ba ne. To Allah ta'ala ce wallahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyan, safe da yamma. Aljanna babu rana, aljanna babu dare. Dare da rana da su ne ake samun bukura a samu ashi. Amma lokacin da lokuta duka akwai su, ba tare da an danganta alaƙa tsakanin hudawar rana ko faɗuwar rana ba. Akwai lokacin da 'yan aljanna za su karya kumallo, ko su ci abincin rana, ko su ci abincin dare, ya danganta ga lokacin da kake son kai wannan abun. Allah sai mai da maka wannan lokacin daidai da yadda kake son sa. Ko ibada da aka ce ba a yi, kun ga zikiri saboda muhimmancinsa, hatta a gidan aljanna Allah baya son a daina zikiri. To amma dan kake sha wuya, sai Allah ya bar lumfashinka ya rika yin zikirin. Da Allah ya kana lumfashi, in dai lafiya ka kalau kana shan wuyan lumfashi, to lumfashin ne zai rika zikiri, kai ka ta harkarka. Kana bacci ma, in mutum na bacci yana lumfashi ko ba yi, kana bacci kana zikiri. Saboda shi Allah baya son a daina ambatansa. Kun gane? Wannan mun biya muku tsanin washiya, sai Allah ya ce min.
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
Allah ya ce tilka aljannatu, wato wannan ita ce aljanna, allati nurithu min ibadina man kana taqiya, wadda za mu gadarwa da bayanmu muminai, amma kuma waɗanda suka kasance masu jin tsoron Allah, su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai gadarwa da ainihin wato aljanna. Me yasa aka ce aljanna gado ce? Saboda baka da abin da zaka iya mallakar aljanna. Yawan azuminka, yawan sallarka, yawan biyayyarka ga manzon Allah da kuma ƙaunarka da gare shi, yawan ibada kowace iri ce bai isa ya sama maka aljanna ba. Girman ni'imar aljanna ta fi ƙarfin aikinka ya saman maka da ita. Kamar yadda ɗa ya taso bai taɓa yin aikin komai ba, ƙila ma bai ga babansa ba da ya mutu ya bar dukiya. Idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki, dole a jira wannan cikin a haife shi kafin a raba gado. In an ce a ware na namiji ana iya samun mace, in an ce a ware na mace ana iya samun namiji, in an ware na namiji ana iya samun tagwaye ko maza ko mata. Kwanan nan ma kun ga ana ta yaɗa wata baiwar Allah ta yi aure shekarar ta goma ba ta haihu ba, shekara goma tana cikin damuwa. Ƙawayenta wanda suka yi aure a bayanta sun samu ƴaƴaye, har ƴaƴan sun girma, amma ita Allah bai bata haihuwa ba. Sai Allah Ubangiji bayan shekara goma sai ya bata ciki ta haihu haihuwa ɗaya. Da ta tashi Allah ya sake bata ciki za ta haihu, sai ta haihu ƴaƴa gunduma-gunduma guda hudu. Guda hudu a haihuwa, biyu ƴaƴanta biyar. Kaga kila wayancin da suka sami ƴaƴa, kila ta kama waɗansu ko ma ta wuce su. Ka ƙyale Allah lokacin da ya ga dama yake abinsa. Da haka mata, kada rashin haihuwa ya sa ku shiga wani hanya wadda Allah ta'ala ya haramta muku, ko tsafe-tsafe, ko bin bokaye, ko ƙarece-ƙarecen ƴan tsubbu su ci cinye man kuɗi, ko ba ta iya ba da ƴaƴa. Sai ga mace ta je wajen ɗan tsubbu tana sanya ya mata tsubbu ta samu ƴaƴa, shi kuma ƙila bai taɓa haihuwa ba. Faqidu shay'i la yu'tihi, wanda shi ma in yana inda abin ya samu mana shi, an gane ko to Allah ta'ala ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya waccan aljanna da Allah ya bamu labari cewa la yasmauna fiha lagwan illa salama la yasmauna fiha lagwan wala ta'fima illa qila salaman salama wannan aljannar ita ce aljannar da Allah ya gadarwa ko kuma Allah zai gadarwa da ainihin masu jin tsoransa daga cikin bayansa an ce masa gado saboda gado duk wanda zai gaji babansa ai ba wata wahala ce yayi ba har ta sa ya cancanci abin da aka bashi shi ne ya ce yanzu ne zai iya mutuwa ya bar ciki sai an jira ga wannan cikin ya an haife shi kuma a kwaso daga cikin dukiyar a bashi daidai da yadda aka bawa wansa ɗan shekara 100 inda a ce yana da wa ɗan shekara 100 namiji shi kuma yau aka haifo shi daidai wa daidai za a bashi in an ba wannan miliyan 1 shi ma da aka haifo shi yau miliyan 1 za a bashi to me yayi aka bashi wannan miliyan 1 ta yau ka ce wannan ai ya daɗe yana babansa hidima babansa yana ta aikensa yana ta gaida babansa yana hidima wannan kuma yau ya zo har ka gano ba ruwanta to Allah yana son ya nuna mana aljanna ba aikin mu ne zai bamu ba kamar yadda wanda zai gado ba aikinsa ne bashi abin da ya gada ba an gane ko in nuwarsu min ibadina man kana taqiya amma fa bayan duk wanda ka ga ya samu aljanna wallahi yana jin tsoron yana tsoron Allah shi tsoron Allah yan uwa yana da amfani a nan duniya yana da amfani a lahira daga cikin tsoron Allah daga cikin amfanin tsoron Allah a nan duniya Allah ya ce in tamsasukum hasanatun tasu'u wa in tusbikum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydu shay'a kun ga annan tsoron Allah Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri to duk makircin kafirai na duniya da kullakullan su da ainihin iya kulla zaren sharrin su Allah ya ce ba zai cutar da ku da komai ba ba su isa su yi abin da zai cutar da ku ba duk da kaga ana kullo mana sharrin nan yana samun mu raunin tsoron Allahnmu ne wani irin sharri ne ba a kullowa sahabbai ba ya cutar da imaninsu ya cutar da yan'uwantakarsu ya cutar da dangantakarsu da Allah subhanahu wataala bai cutar da su ba saboda haka wannan yana daga cikin amfanin tsoron Allah a nan duniya daga cikin amfanin tsoron Allah a duniya Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga kowane irin kunci yake ciki kuma ya arzuta yi ta inda ma baya tsammani Allah ne ya yi alkawari wanda ya kaza zan masa kaza kai ka san Allah bai saba alkawarin ba in kaga ba a yi maka wannan abun ba baka yi abin da aka ce kai za dan a yi maka wannan abun ba ne saboda wannan yana daga cikin amfanin tsoron Allah Allah ya ce walau anna al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatun minas samai wal ard da a ce mazauna alkariyu za su tsoron Allah su yi imani ingantacce da mun bulbulo musu albarkatu sama da ƙasa ta sama albarka ta ƙasa albarka yanzu kun ga akwai dukiya akwai ɗayaye ko babu abinda ake kuka albarka da cewa ake fan ɗari siraɗin yaro kafin a nuna maka wanda ya mallaki fan ɗari nawa ne fan ɗari naira 200 to yanzu akwai wanda ba za ka bayi 200 ma ya rena ko ba ka bane dan kawaye gari yanzu kana da naira 200 karshen ta ba za ta iya maka hidimar safa ba ma amma da wanda yake da fan 100 amfanin da fan 100 za ta yi masa ta yi wa yan uwansa ta yi wa ƴaƴansa saboda a lokacin akwai albarka an fi kallon yawan albarka a cikin dukiya fiye da ganin tarin dukiyar amma yanzu ka duba ka ji yadda ake ta magana wani ya kwashi biliyan kaza wani an kwato biliyan kaza daga wajensa wani an kwato biliyan kaza ga biliyan da mutum yana da naira 2000 sai ga duk kowa yana sa masa albarka, kowa yana jin daɗin kasancewarsa a garin su daya, unguwar su daya, domin a cikin wannan 2000 yana amfana bayan Allah. Yanzu ka samu mutum yana da biliyan amma la'antarsa ake ko ba ruwan kowa da shi, sai ya wuce ba wanda ya ci a da lafiya, haka ne ko ba haka ba? Sai ka ga mutum da yana da ƴaƴa ƙwaya biyu ko uku, amma amfanin wannan ƴaƴan da farin cikin da yake Allah ya bashi wannan ƴaƴan ba zai misaltu ba. Wani sai ka ga Allah ya bashi ƴaƴa 10, amma inda zai iya roƙon Allah ya ce Allah a rage a bani ƙwarara guda biyu irin waɗannan a kwashe sauran, wallahi wani zai iya mana addu'a. Saboda me? Idan zuri'a ta zama babu albarka, ba taimakon iyaye, ba jin ƙan iyaye, ba ɗa'a ga iyaye, to menene amfanin baɗi ba rai? Saboda haka ƴan uwa, mu nemi albarkar abubuwa. Allah ta'ala ya nuna mana idan Allah ya maka arziki da jin tsoron Allah, to ka samu hanyar da Allah zai ƙaunace ka. Idan ku Allah ya ce ina ƙaunar ka, ya fuka ce kai kana ƙaunar Allah, ai kai dole ka so Allah. Ya baka rai, ya samar da kai, ya baka kunne, ya baka ido, ya baka baki, ni'imar da ya maka ba za ta ƙirgu ba. To wanda ya maka ni'ima, kinsa ya kamata kai ko sansa? Kai dole ka so Allah, amma kai mai kai wa Allah wanda ka cancance so ka? To sai ya ce ga abin da za ka yi in ƙaunace ka, ka ji tsoro na, ni kuma zan ƙaunace ka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa allazina aatu minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim. Sai ya ce me? Inna allaha yuhibbul muttaqina. Allah yana ƙaunar masu tsoron Allah. Nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bala man awfa bi ahdi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqina. Cewa da wani abu da za ka yi Allah ya ji yana ƙaunar ka, Allah ya ƙaunace ka da kake nema saboda wannan. Sannan tsoron Allah sanadiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan maka rahama a nan duniya da lahira ne. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayka qala adhabi usibu bi man asha wa rahmati wa ta'al kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna. Bata aktubu ha lallabe ne ya taɓuna. Allah ce na yi alƙawarin zan rubuta rahmata ta duniya da ta lahira a kan waɗanda suka kasance ainihin wato masu jin tsoron Allah. Allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamuna. Kana san Allah ya maka rahma, ka ji tsoron Allah. Idan kana san Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana tare da kai a koyaushe, ka ji tsoron Allah. Inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'lamu anna allaha ma'al muttaqina. Sannan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kaman garkuwa ce, kana neman tsari daga bala'ai da sharance-sharancen duniya da sharance-sharancen wanda suka kware, kasan akwai wanda suke ganin wallahi wannan ai in muka ga dama muka kullo mata wani sharrin, ai ba inda zai sa kansa, ai mun san yadda za a yi kulla-kulla, ai mun san yadda za a bata masa suna. To in kana son ka tsira daga irin wannan sharance-sharance, ka ji tsoron Allah. Ya bani Adama, in ma ya ce innakum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanuna. Duk wanda ya ji tsoro ya gyara halinsa tsakaninsa da Allah, bai da ainihin bakin ciki, kuma abin tsoro ba zai same shi ba. Allah Ubangiji ka ainihin kare mu. Sannan in kana so ka ji Allah yana jefa maka wani irin haske, kullum kana ƙara jin ƙarin imani, kana jin ƙarin fahimtar addini, kana jin ƙarin ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wallahi ka siffantu da siffar tsoron Allah. An gane ko? Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim. Shi Allah shine zai jefa maka wani haske a zuciya, da an yi abu ka fahimta, da an yi karatu ka fahimta, dandanan ka haddace alqur'ani, ka haddace hadisai, ka fahimci alqur'ani da hadisai, kyakkyawar fahimta da za ta yi maka amfani a duniya da lahira. To ka ji tsoron Allah ba wani abu ne, tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah. Kai ko shaidan da yake halakar da mutane, wallahi idan ka ji tsoron Allah da yayan wajenka sai Allah ya fadakar da kai innal ladina taqaw idza masahum ta'ibun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna da shaytan ya zo ya dan fara ya fita kare jaba cikin halaka sai Allah ya jawo maka tunani na tsoron Allah sai ainihin wato karbi da wannan shari ainihin wato na shaytan kamar da muka faɗa don haka ƴan uwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra ka sanar suna da yawa a cikin alqur'ani Allah ka arzuta mana tsoronka wanda zai mana amfani duniya da lahira Allah ubangi dukkanin alƙawarin da kai zaka taimaki mai jin tsoronka Allah ka cisa mana tsoronka kuma Allah ubangi ka mana ka ainihin wato tabbatar da wannan alƙawari da kai akan ƴan uwa nan zamu takaita abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai tambaya na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam
ba dai tambaya yana cewa na ji madallin sarka a cikin watan ramadana ni kuma sai nake ganin kamar wasu makwabtana suna takura kafin wata na kuma ba su sadaqar kafin wannan watan saboda su samu damar gudanar da ibada bayan su cikin mutuwa shin ba na zan samu ladanciyarwa na wannan watan ko kuwa
to bana ba zan iya canja shari'a da ubangiji yayi ba Allah ta'ala ya riga yayi bayani ko manzonsa yayi bayani irin garabatar aikin alkhairi a cikin watan azumin ramadani to kaga ban iya cewa wannan aikin da kai kafin azumin ramadana za a baka lada daidai da ta wanda yayi wannan aikin azumin ramadana amma idan ka ba ta abinda suke amfana da shi cikin azumin ramadana misali abincin da suke ci da shinkafa kai ka ba su da shinkafa ka suke bude baki da geron ka suke bude baki ko da baka ba su ba cikin azumi amma dai suna amfani da shi cikin azumin ina sa ran Allah ya maka tukuici da abinda yake wa wanda aina suka yi alkhairi a cikin azumin watan ramadana wallahi alam to ɗan wani zamu takaita kafin mu tashi gaba daya ina so in ƙara tuna mana maganar bayan Allah nan marayu in akwai wani lokaci da sadaka ta kowane lokaci wato lada to ina ganin babu kamar wannan lokacin yan uwa kuma kuna ganin kamar muna matsa muku ita cewa ku kawo sadaka ku kawo sadaka wannan abin ni na tabbata yana muku amfani a nan duniya kuma zai muku amfani a lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairun wa azama ajra sannan Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da ka ciyar a gurbin sa sai Allah ya mayar maka daidai da abin da ka ciyar kuma ga ladan abin da kai din kuma yana jiran ka a lahira duk lokacin da aka zo ana san ayi aikin alkhairi irin wannan kar ka kalle girman talaucin ka yi kokari ka saka kadan kai ma dan ka amfana kar ka zama kullun kai ka fi san a baka kai ma ka riƙa bayarwa da haka ina kira a gare mu bayan Allah nan marayu mu taimaka domin kun ga mun yi ta kokarin mu tsara yadda za a riƙa yin wannan abu tun kafin azumin ramadana to Allah ya saka wasu ƴan kwamati da alkhairi amma dai yana ganin ɗawainiyar abubuwa na rayuwarsu bai ba da iko wato ainihin an tsaye da kwamatin dindindin ta yadda za a samu wato wannan abin ya zama ya amfani sai ya zama da ta yi shekara ba ma iya komai sai azumin ramadana ya zo ina masu wani man cewa ba wani ma gana kan da zama sai surutun ba bayar ba Allah ko mai biyar mai goma mai ashirin kowa ya saka idan ka faranta wa malayan nan haka kawai za ka ga Allah ya faranta maka kuma duk al'ummar da ake irin wannan aikin a cikinta Allah baya kuntata mata eh Allah yana son a taimaki wanda yake dan ya ce shine kasamu adhaifaini shine zai tarewa rauna na guda biyu rigima da malaya da mace in kace za ka rinka zalintar mace dan ka fi karbinta to kai kuma Allah ne zai rigima da kai ina kai ina iya rigima da Allah saboda haka malaya ma in ka ce ainihin ka taimake shi Allah ne zai taimake ka don Allah ya yi wa mu taimaka musu dan fatan mu ma Allah ya taimaka mana kuma Allah subhanahu wataala ya ainihin karba mana ayyukan mu sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam mai yan uwa kar mu tashi sai mun wa kasar mu gaba daya addu'a wannan kasa ta mu tana cikin rudu iri daban-daban ba a fita daga wani rudun ba gaba dayan fita kuma ga wadansu rudun da rudaye da yawa suna kunno mana kai wanda hadarin su bai kasa na wadancan rudu da muka yi ta fama da su ba to duka da abin da yake faruwa a dadin wanda mu mun sani sai da Allah ya gwada mana ba dabaran mu bace ba wayan mu bane ba iyawar mu bace da dan muka yadda cewa shi kadai ya iya muka mika alamar mu gare shi babu shakka mun san cewa wannan matsala ba ta kare gaba daya ba amma dai zuwa yanzu muna iya cewa Allah ya kawo sauki mai yawa akan yadda abubuwan nan suke a da to Allah ka karo mana wannan sauki abinda ma bai kushe din bane wannan bala'i Allah ka kawar mana da shi kuma Allah kar ka sa mu aikata abinda zai dawo da wannan bala'i ainihin wato ya sake dawowa wanda kuma ake ciki na wannan bidintunu na masu ainihin lalata tattalin arzikin kasa domin su hana ainihin gudanar abubuwa to su din ma ba su karfin Allah ba da su da masu sa su duka ba su karfin Allah ba watakila sun dogara da masu daure musu gindi masu ba su makamai masu ba su training masu ba su kudi masu ziga su duka Allah yana kallon su muna kiran shugabanni ku kara jin tsoron Allah ku kara kyautata alaka ku da Allah Allah zai muku maganin irin waɗannan damuwoyi mu ma Allah ya arzuta mu da tsoron Allah wanda zai bada damar in mun yi addu'a Allah ya karba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya share mana hawayenmu ya maganta mana dukkanin damuwarmu da kuma jikan iyayenmu da malamanmu da surukanmu da dukkanin yan uwan musulmai da suka ainihin rigayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta irin su da yanguwa da siyaru Allah ya gafarta irin su malam Muhammad Sani Musa irin su Sharu da sauran bayan Allah irin su malam Mahmud Ilyas da dokoki da dai bayan Allah da muka rasa a cikin wannan tafiya ko a abokan zama da muke zama tare da su Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan ibada ta azumi da Allah ya bamu damar yi Allah ya karba mana Allah ya tsarkake mana zuciyarmu mu yi domin Allah Allah kada ya gajiyar da mu ina kare kira don Allah duk wanda yake da wani da zai iya jawo hankalinsa ya bada wannan taimako na marayu to muna roƙonsa ya ainihin fadakar kuma duk wanda ya lura wani yana ha'inci a cikin wannan taimako da ake samuwa na marayu to idan ka ga an yi ha'incin baka fadakar ba to kai ma ta zama ha'ini kuma kun yi ha'incin tare Allah zai muku caji iri daya duk wanda ya ga wani abu da ake wani ya karɓo ya ki kawowa ko ya rage to ya yi bayani domin mu za mu zo nan abin da ya zo gabanmu shi za mu faɗa akwai yan uwa da suke mana ƙorafi cewa su ga abin da suka bayar amma sun ji an sanar da kaza to kaga mu abin da ya zo gabanmu shi za mu sanar duk wanda ya kawo mana abu ya ce gashi an ba da kaza wanda ya bayar sai mu ce wane ya ba da kaza shi za muke faɗa a rediyo shi za muke faɗa a rediyo don in ma wanda ya bayar ɗin bai zo nan ba to ya zai ji abin da muka faɗa a rediyo saboda haka mu iya abin da ya zo gabanmu shi muke sanarwa don haka duk wanda muna ma roƙon masu ba da taimako ɗin musamman masu aiko da abubuwa masu nauyi don Allah duk wanda ya bayar ya yi waya ya gaya mana cewa abin da ya bayar ɗin nan kaza ne kuma ko da bai yi ba mu za mu riƙa yin waya muna cewa an kawo mana kaza daga wajenka domin idan akwai wani saɓani to sai mu binciki yadda abin ya zo ko ai an samu ta matsala don haka dole ne wannan harka ba mu yi ta don mu amfana da komai ba mun yi ta ne don mu samu lada a wajen Allah kuma alhamdulillah burinmu ya cika domin yanzu gashi ko'ina da ko'ina wannan abu a ƙasar nan gaba ɗaya abu ya ainihin wato abin nan to bai kamata mu kunna fitila ba kuma ainihin a samu kuma cewa wasu abubuwa a marasa daɗi irin wannan suna bayyana dole abin ya dame mu ƙwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon cigaba da taimakawa.